Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Juma'a 10 ga watan Janairun 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji gargadin da wasu likitoci suka yi wa jama'a da ke zaune a yankin Sahel game da yanayin hunturin sanyin da suke ciki. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus a jero number. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Juma'a Amurka ta sake kakaba sabbin takunkumi akan Iran a wani mataki na mai da martani kan harin makamai masu linzami da Iran din ta kai kan dakarun Amurka a Iraki. Hukumomin Amurkan har ila yau sun sha alwashin kakaba wasu takunkuman da za su kassara tattalin arzikin kasar idan har hukumomin Tehran suka ci gaba da abin da Amurkan ta kira ayyukan ta'addanci. Sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin ne bayyana wannan sabon mataki a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House, inda ya ce takunkuman za su kaikaici fannonin kere-kere da kamfanoni da na haƙar ma'adinan ƙasar ta Iran. Yayin wani gangamin yaƙin neman zaɓe da ya je a jihar Ohio a daren jiya Alhamis, shugaba Trump ya ce,
"So we seek friends, not enemies, but if you dare to threaten our citizens, you do so."
Yace mu abokane muke nema ba makiya ba, amma idan har mutun ya kuskura yi wa ƴan ƙasar mu barazana to ruwansa. To ƙasar ta Iran ta musanta zargin da ake yi cewa makamanta na linzami ne suka kakkabo jirgin saman fasinjan ƙasar Ukraine din nan da ya fadi a wajen birnin Tehran. Hukumomin na Iran sun nemi Amurka da Canada da su gabatar da bayanai kan hadarin wanda ya sanadiyar mutuwar daukacin mutane 176 da ke cikin jirgin. A yau Juma'a shugaban sashen kula da zirga-zirgar jirage a Iran Ali Abdzadi ya faɗa manema labarai cewa abinda Iran za ta iya tabbatarwa shine babu wani makamanta mai linzami da ya taɓa jirgin. Ya kuma ƙara da cewa idan har Amurka da Canada suna da tabbacin cewa makamin Iran mai linzami ne harbo jirgin, to su fito fili su gabatarwa da duniya hujja kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tura kalla ƙarin dakaru 1,000 zuwa yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a ƙasar Kamaru gabanin zaben da ƙananan hukumomi, wato za a yi na ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu a ranar 9 ga watan Fabrairu, duk da cewa mayakan 'yan aware sun sha alwashin haifar da rudani a lokacin zaben. An tura ƙarin dakarun ne a daidai lokacin da mayakan 'yan awaren ke ƙara zafafa hare-harensu tare da kama wasu 'yan takara da za su kara a zaben. Kanar Henry Chinda komanda ne a cikin dakarun da aka tura.
La hiérarchie tient à ce que les élections se déroulent.
Yace gwamnatin kamar ta da kofa wajen ganin an yi zaben cikin lumana daukacin yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a arewa maso yammaci da kudu maso yammacin yankin. A dai wannan mako mai karewa ake kuma sa ran tura karin 'yan sanda kusan daidai da adadin na sojojin da aka tura. Mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu mai matsayi na daya Taban Deng Gai ya musanta zargin da ake masa na cewa wato ya take haƙƙin bil'adama. Gai ya kuma soki takunkuman da Amurka ta kakaba masa sanadiyar waɗannan zarge-zarge. A ranar Laraba, ofishin Baitul Malin Amurka ya saka takunkumi akan Gai, inda ya ce shi ya tsara ya kuma ba da umarnin kisan wasu fitattun 'yan fafutuka, wato Samuel Don Luwak wanda lauya ne da kuma wani ɗan siyasa ɓangaren 'yan adawa mai suna Agri Idri. Amurkar har ila yau ta zargi Gai da haifar da tsaiko a shirin zaman lafiyar ƙasar ta Sudan ta Kudu. sai dai mataimakin shugaban ya kwatanta waɗannan zarge-zarge a matsayin abin takaici kuma marasa tushe. A dai shekarar 2013 Sudan ta Kudu ta fanjama cikin yakin basasa bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da samun sauyin yanayi a duniya, kama daga zubar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ƙaruwar yanayin zafi da sanyi a wasu sassa, jama'ar da suke zaune a yankin Sahel da ke yammacin Afirka, musamman ma a jamhuriyar Nijar da Najeriya, sun koka akan irin yanayin hunturin sanyin bana da suke fama da shi. Wakilinmu na birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya duba mana wannan al'amari ga rahoton da ya aiko mana.
Yanzu haka wani sanyin hunturu mai tsananin gaske ne wanda ba a saba ganin irin sa ba a ɗan shekarun baya-bayan nan ke kadawa a yankin Sahel. Kasashe kamar irin Niger da tarayyar Najeriya ba su tsira ba a cikin wannan lamarin na sanyi mai tsananin ƙarfin gaske tare da kadawar iska, abinda yasa na tambayi waɗansu daga cikin jama'ar da na gamu da su a garin birnin Kwanni domin jin ya suka ji da wannan sanyin na hunturu na wannan shekara ta bana.
Sanyin bana dai sai mu ce mun gode Allah, amma kan sanyi an yi shi, sanyi kan na bana an dan dauki lokaci ba a irin shi.
Sunana Abdulaziz Musa San. Wallahi sanyin bana sai mu ce mun gode mu Allah, amma mun dan yi shi dan shekaru ba mu ga irin wanga sanyi ba. Na bana gaskiya sanyi ne wanda ya ratsa, amma yanzu mu dai mun gode mu Allah tunda muna cikin lokacin da sanya kamata aka samu kayan sanyi, wani safa, wani takalmi, wani riga sanyi dan yara dan tsohi kowa da kowa.
Sunana Fati. Wallahi sanyi kai bana an yi, dan an yi shekaru ba a yi irin wanga sanyi ba ga halin da ake cikin yanzu, fi sabilillah.
Malam Muhammadu shine shugaban ma'aikatar duba yanayi na garin birnin Kwanni, ya yi mini karin bayani game da wannan tsananin sanyi da ke kadawa a yankin Sahel a irin wannan lokaci, musamman a jamhuriyar Nijar.
Wannan yanayi yanzu da muka gani na tsananin sanyi da iska, insha Allah yanzu wannan watan dai zuwa karshen shi darin bayani za ya sha da iska, amma akwai lokaci zuwa lokaci yanayin daga wajen kasa shi Libya yake zo muna, kenan kunzu ana ya same su, amma ba dindindin ba, yana iya zo mai hucewa hakan ya zo ya huce. Bana dai ta dara tabar sanyin nan, ka ji ba ni ce muku daga gabas kenan da abun ya zo ya bana ya huce na bara, kuma da iskan ma da muka samu bana gabara bamu same shi ba.
A cewar Madam Usman Maryama, wata jami'ar asibiti a babbar likitar mata masu juna biyu da yara kankana a garin birnin Kwanni, suna ci gaba da jan hankulan uwaye da su kula da yara kankana a wannan lokacin na tsananin sanyi da aka share shekaru masu yawa ba a ga irin sa ba a wannan yankin, musamman domin kariyar yara kankana.
Gargadin da zamu yi wa uwayen yara, su da kansu sun san yanzu lokaci ne wanda ba yaro ba ko kai baka na nema inda za ka shige ka boye da kanka bale yaran da bai iya magana ba. Muna samun su mata da yawa sun zo nan ma muna musu jawabi ko da yaushe, gaskiya a samu a kare yara da sanyi, a zan sa musu kaya masu nauyi, a zan sa musu hulluna da su set, ana kare su da dare kuma a rihe su dai da kyau a barbarin suna yawo cikin wanga iska. Gaskiya wanka ga yaro ga wanga lokaci uwayen yara sai dai su kiyaye dan ba tsafta bake kawuwa ka ce ko da yaushe sai ka yi ma yaro wanka. Kana iya sa yaron ka daki ka goge shi da kyau, ba sai ka mishi wanka ba, ka goge shi ka shawa mishi mai ka sa mishi kayan shi da kyau. Yin wanka a kowane lokaci ga wanga lokaci yana kawo ma yaro illa.
Su ma uwaye mata na tuntube su a lokacin da na same su a babbar asibitin ta birnin Kwanni, wani matakai ne suka dauka domin kare yara kankana musamman yan kasa da shekaru 5 da haihuwa daga wannan tsananin sanyin hunturu na wannan shekara ta bana.
To muna dai samu sabon sanyi saboda mu hasara da majina.
Sunana Zainab. Zamu iya tsaga musu kayan sanyi kuma ka kula da yawo kuma ka bari wanka akai akai saboda su lokaci ne ya kai da zaka kawo ƴaƴanka.
A ko ina akan ga jama'a sun kunna wuta akan hanya ko a cikin shago ko kuma a cikin daki sun kewaye suna ji domin dumama jikinsu don tsira daga kamuwa daga wannan tsananin sanyi na wannan shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. To masu sauraro, yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry, and a place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi.
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim mai wankin hula, menene wanne ne ra'ayinka yau?
To ni yau ra'ayina akan shugabannin mu na Najeriya, ainihin bangaren gwamnati da malaman mu da dukkan wani mai iko dai a Najeriya. Game da ainihin zubar da jini da ake lungu da sako a Najeriya nan, da rashin adalci bangaren shari'a, da kuma rashin yi mana ayyuka a lungu da sako na Najeriya dukkan inda ya cancanta a yi mana ayyuka na gwamnati. To tuna tabbata su muke game da wannan al'amura, su don Allah su sani ba wannan abubuwan da ke samun mu, musamman mu talakawan Najeriya. Idan wani ya zo ci ƙarfin mu, su ma mu zai bar su ba, don saboda haka su tsaya su yi adalci su gyara mana ƙasa, tunda Allah hore mana arziki a ƙasar nan. Abin da yake tafai da shi kenan.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Taraba, waye akan layi?
Yakubu ne.
To Malam Yakubu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine duk Allah mu muna jan kunne ga gwamnatoci su mana aiki. Kama irin ayyukan gona da bamu kare nan ba, Fulani suna zuwa suna dan ana tabiya kana.
To muna jinka. Hello Malam Yakubu. To mun rasa Malam Yakubu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya. To gashi mun samu wani kira daga jihar Kano, waye akan layi?
Sunana Alhaji Umar daga Kano.
To Alhaji Umar, ya menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine muna so mu tunatar da gwamnatin tarayya, musamman Buhari, da irin alƙawarin da ya ɗauka wa mutane a ƙasar nan. da kuma halin da muke ciki yau. Na ne shanara cewa mutane suna yaudara kansu. Ya kamata gwamnati ta duba halin da ake ciki a kasar. An rufe boda mutane suna wahala.
To mun gode Alhaji Umar daga jihar Kano. Da fatan shugaba Buhari ya ji wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe. Ba muke da shi a kan layi.
Alhaji Adamu Gajanje ne.
To Alhaji Adamu menene ra'ayinka? Ko wani batu kake da shi da ya sha maka kai?
Wato abinda nake mamaki mu a nan Najeriya. Abubuwan da yake faru wannan hukumomi dukkan abin da hukuma ya shafa da alƙalai da ƴan sanda da kowa kasa hukunta mai laifi shi ya gagara kowa yana abin da ransa yake so ina muka nufa dukkan abubuwan nan da yake faruwa rashin hukunta mai laifi shi ne yake yawanta masu aikata laifi to jama'a ina muka nufa.
To Alhaji Adamu daga jihar Yobe mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Zamfara. Waye akan layi?
Insha Allah. Kai tsaye kuna tare da Isa Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara.
To Isa Salu daga Gusau, menene ra'ayinka?
An wuni lafiya.
Lafiya lau.
Ni ma lokaci na akan gwamnati ne zan yi saboda Allah. Bangaren alƙalan nan da shari'a ya kamata su dinga adalci da kamantawa. Sannan kuma ku yaushe cikin ƙasa shi anan tsaro ya taɓarɓari sai kai ta jan kashe-kashe da zub da jini. Ya kamata a duba a ga ƴan uwa a taimaka da addu'a a samu a gudu tare a tsira tare. Abin ya yi mu na yawa, ya yi mu yawa. Kullum talakawa na cikin wahala. Ya kamata shugaba Buhari masu ba shi shawaran nan su ji tsoron Allah su duba saboda Allah. Al'umma suna cikin yanayi cikin ƙasa wallahi.
To mun gode Isa Salihu Gusau daga jihar Zamfara. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalamu da wa muke magana?
Hazuwa balle barka da dare.
To yawa barka ka de. Menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka?
Ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka.
To gaskiya ina so in yi shugabannin Najeriya nasiha ne. Saboda mu dai wannan duk gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ko wanda suke cikin mulkin nan wanda ya ba mukamai ba su wahalar da muka yi irin tallata wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ba. Kuma a koda yaushe kaga mutane yan adawa ma gori suke mana akan mun yi musu tallan Muhammadu Buhari amma an zo daga baya an basu da kuturin bawa. Da haka kalan dai da muke da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi tunanin talakawan Najeriya da suka kankara kaki suka zaɓe shi ko kuma suka je ka ɓata lokaci ga rana ga ruwa ga zafi suka zaɓe shi. To fa ya kina ba zaman Abuja ba. Kuma idan muka ɗauka gaga shugaban ƙasa idan ya gama mulkin nan Kaduna zai dawo ko Katsina. Dan haka ya duba talakawan da suka mai wannan al'amari kullum ana sata mutuncin a ɗauke mutuncin a kashe mutuncin a je wani local government ma gaba ɗaya a kashe mutane gaba ɗaya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan hankalin shi yake wayo ya duba arewan nan ya duba arewan nan mu ake wa gori mu da muka tallan shi da muka fatan alkai Allah ya sa wannan magana ta kai ga kunnen shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A kaji Alhaji Alhaji Musa Garo na.
To mun gode Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Niger.
Kuma balle kana magana da injiniya mai gero makirin lokon dogon jihar Niger.
To injiniya mai gero menene ra'ayinka?
To tsakani da Allah wato ra'ayina Haji Baballe wanda bala'i da ya faru arewacin Najeriya sassacin jama'a da kinafan da ake da fasi wato baki yan kasan waje sun yawa Najeriya. In ba an dauki matakin kowa ya koma kasar su koko a yi bincike ba to wallahi wanga bala'i Najeriya ba zai sauki ba saboda sun baro kasar sun taho Najeriya suna da ɓata gari ya yi wa an samu yan kasa waɗanda a ɓata gari sun haɗe suna tsanna. To in ba an dauki mataki ga baki ba akwai matsala. Sannan shi Buhari ya ji tsoron Allah bai bai da wani an kai wahala talaka ya wahala da Buhari amma yanzu Buhari ya dawo ya ɗauki wanda sun ka wahala da shi ya basu ya ɗauki wanda ba ya wahala kuma da su ya sa su gaba gaba. To ta yaya za a yi su ba shi shawara kwarai? To gaskiya shugaba Buhari akwai matsala tsakani da Allah. Wallahi yayi gyara in yana gyara don akwai matsala waɗanda sun ka san wahala shi an ka wahala da su bi an basu ƙasa waɗanda ba su yi wahala kai ba su ya ɗauko ya dawo ce su a gaba gaba. To gaskiya akwai matsala ga tayi Buhari.
Mun gode injiniya daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kogi. Waye akan layi?
Alhaji Ibrahim Meshayi Oji.
To Alhaji Ibrahim Meshayi, menene ra'ayinka?
Daga Amkwa local government.
To muna jinka.
Yawa ra'ayina dai shugabanni dai a ga musu abin da su yi adalci ga mutane adalci. Saboda abubuwan da suke cewa za su yi ba sa yi fa. Ba sa yi. Muna roƙon su da muna adalci.
To mun gode Alhaji Ibrahim Meshayi daga jihar Kogi. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
To Ali Babanne, barka da lantarki.
To muna jinka Murtala, menene ra'ayinka?
Murtala, Allah ya kira ku daga garin Gasa a kasar tarayyar Najeriya.
To muna jinka.
To Ali Babanne,
muna jinka.
Yau halatta mai albarka da Najeriya ba?
Eh.
To ba za mu daina mata addu'a ba, kuma kamar yadda tun farko ba da su za ta mulki ba, muka gaya wa mutane kyawun manufofin ta, to haka kuma ba za mu gance ku ciwo mu gaya mata ba, sai mu masu faɗa ne ba masu faɗa da ita ba, kuma mun san waɗannan duk bayan da muke yana nan a rubutu kun ake kila wadannan sai sun so za ku ɗauko shawaran da kike ba su kila su sa mu su san mun gaya musu gyara shi abin da ya kamata arewa, domin lokaci zai iya maimaita kanshi, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi, waye akan layi?
Ibrahim Umar ne.
To Ibrahim Umar, to Ibrahim Umar, menene ra'ayinka?
Ra'ayina dai shine ranka dai gaskiya matsaloli ga 'yan ga talakokin Najeriya akwai wahala wallahi, shugaban ƙasa bai muna adalci ba gaskiya.
To kamar wani irin rashin adalci ne ba ya muku ba?
Kamar gare mu talak.
To mun rasa Alhaji Ibrahim. Yanzu mun sami kira daga jihar Borno, waye akan layi? Hello, waye daga jihar Borno? To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe, waye akan layi?
Alhaji Lawan Sani.
To Alhaji Lawan Sani, menene ra'ayinka?
Dambola ne buzu.
To muna jinka, menene ra'ayinka?
Yawa ra'ayina dai a yau shine ina roƙon ƙasar mutanen ƙasar mu ƴan Najeriya, musulmanmu da kiristocinmu su gaba da addu'a, wannan shine mafita banda shi ba mu da wani abu. Yawa domin Allah majiyaukun bayinsa ne, kuma duk yayin da ka roƙe shi yana jinka. Yawa.
To mun gode Alhaji Lawal Sani Dambuwa daga jihar Yobe. Yanzu mun sami kira daga jihar Naija, waye akan layi?
Kuna magana ne da Balani Hulula daga Ushishi, yana ne garke kare yan Najeriya.
To muna jinka Ushishi, menene ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayina a yau zan kira daga wannan jihar Naija, na kada aikin da fara na wutar lantarki tsakanin jihar da Ushishi. Aikin ka da karkin ya kai kira ɗaya da rabi kenan har yau. Ya kike a cikin yau muna roƙon gwamnati jihar Naija don Allah ko ba komai ya kashe kuɗin lokacin da ban ya daga rubuta wannan aikin ba ta taɓa kuɗin gwamnati jihar Naija ba, saboda a kullum muna zama cikin duhu yayin shigowa kana aikin da bai kai kawo ba ya daga rubuta wannan jihar Naija, aikin da bai kai kan gari karamar hukuma ba, to muna so a daina jiwa account a ba mu kuɗin mu karkar wannan aikin da shi na shawaran kenan da kike cikin gwamnati jihar Naija fatan kafta su lafiya.
To mun gode Malam Ushishi daga jihar Naija. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya ƙwarai da gaske, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 4:53 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice. Ƙasar Kamaru tana fuskantar matsaloli da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad, a yayin da aka yi wa ƙasar ta Kamaru alƙawarin cewar za ta haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka a shekarar 2021, amma shugabannin suna yi wa ƙasar ta Kamaru barazana cewar muddin da yi idan har ƙasar tana yin nawa wajen gina filayen ƙwallon ƙafa, to za su iya miƙa wa ƙasar Algeria. Wannan ne yasa na tambayi masanin sha'anin ƙwallon ƙafa Coach Sulemani ko kasa ta Kamaru tana hobasa wajen ganin cewa ta kammala gine-ginen filayen wasannin kuwa
abinda zan yi fada akan wasan kofin Africa na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan hadawa ake gani kuma kaman ba za ta kai ba kaman za sake fadawa to abinda zamu yi fada nina da hange guda biyu na farko shine abinda ya kawo jinkiri da aka kwace a hannunsu a wannan lokacin shine kaman su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da ake ginawa kaman ka dauki birnin Duwala shi babban wannan filin da an kammala ma a nan Japoma in ka dauki ma shi ma Stade Onispo kaga an kammala to in ka dauki kaman birnin Garwa da su Bafusam su ma an kammala wayannan su filayen in sauran abin da ya sauro ba yawa kaman kamun wannan lokacin wasan za gama su to babban alubalen da ake samu na filaye shine a garin Yaounde wannan babban shi filin wanda yake daukan sunan shugaban kasa Paul Biya wanda har yanzu an samu jinkiri da yawa akan kammala shi saboda wannan ne mutane suke gani kaman za sake kwacewa a hannun Kamaru a ni kanna da hange guda biyu na farkon hangen shine wannan filin in an samu ma ci gaba don me yasa nace an samu ci gaba ka san shi filin an ba wa kaman wannan masana'antan wanda ake kiranta Ficini na kasan Italy su aka ba wannan ginin wannan filin in to da aka gaba su kammala a wannan lokacin da ake so ba yanzu gwamnatin Kamaru ta kwace a gurin su ta ba wa Majil wanda su kuma a kasan Canada ne su suka gina wannan filin da na Duwala wanda ake kiran shi Stade Onispo
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice
to a yau Juma'a Amurka ta sake kakaba sabbin takunkumi akan Iran a wani mataki na mai da martani kan harin makamai masu linzami da Iran din ta kai kan dakarun Amurka a Iraki kuma mun Amurkan har ila yau sun sha alwashin kakaba wasu takunkuman da zasu kasara tattalin arzikin kasar idan har kuma mun Tehran suka ci gaba da abin da Amurkan ta kira ayyukan ta'addanci sakataren baitul malin Amurka Steve Mnuchin ne ya bayyana wannan sabon mataki a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House a yau inda ya ce takunkuman zasu kaikaici fannonin kere-kere da kamfanoni da na hakar ma'adinai a kasar ta Iran a kasar ta Iran dai ta musanta zargin da ake cewa makamanta na linzami ne suka kabo jirgin saman fasinjan kasar Ukraine din nan da ya fada a wajen birnin Tehran hukumomin na Iran sun nemi Amurka da Canada da su gabatar da bayanai kan hadarin wanda ya sanadiyar mutuwar daukacin mutane 176 da ke cikin jirgin a yau Juma'a shugaban sashen kula da zirga-zirgar jirage a Iran Ali Abdulzade ya faɗa wa manema labarai cewa abinda Iran za ta iya tabbatarwa shine babu wani makamanta mai linzami da ya taba jirgin ya kuma ƙara da cewa idan har Amurkan da Canada suna da tabbacin cewa makamin Iran mai linzami ne ya harbo jirgin to su fito su gabatarwa da duniya hujja kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada An tura akalla ƙarin dakaru 1000 zuwa yankin da ke amfani da harshen English a ƙasar Kamaru gabanin zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a yi ranar 9 ga watan Fabrairu duk da cewa mayakan 'yan aware sun sha alwashin haifar da rudani a lokacin zaben
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leris Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci John Ellison Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC